الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منكي شدة ga watan Ramadan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa garin Madina shekara ta 1440 wanda yazo daidai da 11 ga watan 5 miladiyar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam idan tarihi ya inganta shekara ta 2019 muna wa Allah godiya muna ƙara jaddada godiya gare shi wanda a cikin ikon sa da yardan sa da kaddarawan sa da hukuntawan sa ya sake yi mana arzikin haduwa a wannan dare na Lahadi a kuma wannan masallaci mai albarka a kuma cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan ba dan komai ba sai dan ci gaba da karanta littafin Allah Al-Qur'ani wanda dungurungun dinsa an sauko da shi ne daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya a cikin watan Ramadan muke karanta shi kuma muke kokarin fassara shi gurgurdan yadda magabata suka fassara don neman samun tsira a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama ya Allah ka sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu kar ya zama hujja akan mu ka sa Qur'ani ya jagorance mu tiryan tiryan har zuwa gidan aljannar rahama ya Allah kar ka sa Qur'ani ya koma bayan mu ya danga ingiza mu yana tunkuda mu har ya kai mu ga wutan jahannama insha Allah tabaraka wa ta'ala a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba idan ban manta ba a wannan tafsiri da muke gabatarwa na alqur'ani mai girma muna nan ne a cikin sura ta 2 a jerin surorin alqur'ani daga sama wato suratul baqara a jiya mun karanta aya ta 267 a nan muka tsaya yau kuma za mu tashi akan aya ta 268 muna roƙon Allah ya mana jagoranci Allah ya azurta mu da karantawa daidai Allah kuma ya azurta mu da fassarawa daidai Allah kuma ya samu fahimci littafin sa ya kuma azurta mu da yin aiki da abinda muka fahimta daga littafin nasa har ma da sunnar manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ba tare da bata lokaci ba, insha Allah za mu ci gaba da karatu. A jiya dai mun karanta ayar da Allah yake kira ga masu imani cewa su ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah, don neman yardan Allah, don neman lada a gurin Allah, don neman gidan aljanna, wanda Allah da ya tashi kira din masu imani ya kira. Wanda haka din dalili ne dake gode cewa ciyar da dukiya yana daga imani, rashin ciyar da dukiya fi sabilillah kuma yana daga cikin rashin imani. Dan haka Allah ma yace ya ayyuhal ladina amanu, kamar yadda kuma a suratul hujurat akwai wata aya da ke gwada cewa ciyar da dukiya fi sabilillahi alamar imani ne. Jiya mun yi bayani kan wannan aya gwargwadon fahimta, saboda haka a yau insha Allah za mu ci gaba da Allah ya kira kan a ciyar. Ya yi bayani kan ciyarwa, sai kuma ya biyo da bayanin ya san duk lokacin da aka ce a yi ciyarwa ɗin, to akwai wani abin da ke biyo baya. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana bayani akan abin da zai biyo bayan. An ce mu ciyar, amma akwai wani abu da zai iya zuwa mana yayin da aka ce mana mu ciyar, saboda akwai wani babban abokin gabanmu, maƙiyinmu, wanda ya rantse da girmar Allah, ya rantse da buwayar Ubangiji cewa ba zai bar mu zauna lafiya ba, ba zai bar mu tafi tariyan kan hanyar Allah mu samu aljanna ba. Ya lashi takwabin cewa sai ya kautar da mu daga tafarki madaidaici, kuma sai ya hana mu aikin alkhairi. To yana nan kuma bai gushe ba, bare gushe ba sai tashin alkiyama. Allah ta isar mana shahadansa. Saboda haka to da yawa idan mutum ya zo ciyar da dukiyarsa, wannan abokin gaban, saboda ya san irin alkhairin da wanda ya ciyar da dukiyarsa ke samu gurin Allah, da faladar da ke samu, da karkuwa da ke samu gurin Ubangijinsa, to shi hasadarsa da ƙiyayyarsa takan ƙara bayyana a wannan lokacin, don ya hana shi wannan mai ciyarwa ɗin ciyarwa fi sabilillahi, ko dai ya taimaka wa addinin Allah ta hanyar wasu aikace-aikace na addini, ko gina masallaci ko makaranta, ko wasu aikace-aikace na addini, ko kuma abin da ya shafi ma talakawa, ya taimaka musu, ya agaza musu marasa galihu. Idan ya tashi, wannan babban abokin gaban yana kafa masa tarkon bala'i. Allah ka tsare mu daga gare shi. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, za mu ji wane ne wannan abokin gaban. Ar-Rahman, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم.
الله مدوكين سركيتي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله يتي عند أكلكم كتير دوكيانكم في سبيل الله، شيطان ya idu kumul faqara, yana tsoratar da ku talauci, yana muku gargadin talauci, yana muku barazanan talauci, cewa in kun ciyar da dukiyar ku za ku talauci, in kun ciyar da dukiyar ku za ta kare, dan kwanciya da dukiyar ku za ku rasa ta, da haka shedan zai hana ku ciyarwa ya sanya ku rowa ku zama marowata, ba ku taimakawa addinin Allah, ba ku taimakawa bayin Allah, ba ku iya ciyar da dukiyan ku, sakamakon Iblis ya muku kudubar bala'i ya shigo cikin zakatan ku. Yanzu wane zaka dinga daukan dukiyarka wanda da kyar ka same ta da wahala, ka dinga wuni a kasuwa kana kasuwanci ka saida wannan ka saida wancan, kana zufa kana sharewa, kuma gashi ma noma kai ka sha wahala ka samu, kana tunanin yanzu idan ka zo kana sake dukiyar nan wai fi sabilillahi fi sabilillah, idan dukiyar ta kare waye zai kalle ka ma? Aya ta su masu zuwa gurinka ma suke neman fi sabilillahi, idan dukiyar ta ka ta kare ba za ta kara zuwa gurinka ba. Saboda haka kai hattara, kar ka yarda ka dinga cire dukiyanka kana bayarwa fi sabilillahi zaka talauci. Wa'adin da shedan ke wa dan adam kenan, barazanan da shedan ke wa dan adam kenan, tsoratar wanda shedan ke wa dan adam kenan, yayin da dan adam yake so ya cire dukiyansa ya taimaka da ita fi sabilillah, saboda shedan na masa hasada, saboda shedan na kyashin ya samu alkhairi a gurin Allah. To da yawa haka ya sha faruwa, sai ga mutum ya zo da niyya kila yana son ya bayar da 10,000, an jima can sai ya tsaya ya fara tunani, anya yanzu in na bayar da 10,000 nan kuwa ba su yi yawa ba, anya in na ce zan dinga bayar da irin wannan taimako ba zan zama talaka ba, anya in na ce zan dinga irin wannan taimako ba zan tsaya ce ba, duk lokacin da ka ji kana wannan tunanin to shedan ne yake saka maka. Dama inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, shedan abokin gaban ku ne, Allah ce ku rike shi a matsayin abokin gaba, yana kiran jama'ar sa ne innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, iyaka kawai yana kiran jama'ar sa, yana kiran rundunan sa, yana kiran mabiyan sa zuwa ga me? Zuwa ga wuta, zuwa ga azaba, zuwa ga walakanci, zuwa ga kaskanci, ba zuwa ga alkhairi yake kiran su ba. Saboda haka da zaran ka zo zaka ce da dukiya, idan kai wasa yanzu sai Iblis ya hana ka, ya hana ka ciyarwa, ya hana ka taimakawa, ya hana ka agazawa, ya gwada maka zaka talauce zaka zama baka da komai. Da ya kamata a wannan lokacin sai ka yi tunani ka ce to wai dukiyar ma da nake da ita waye bani ita, waye bani ita? Inda kana tuna wanda ya baka ita, to ba za ma ka saurari wannan shawara da sharri da makirci irin na Iblis ba. In ya fara kawo maka wannan tunani sai ka ce to a dukiyar ai dama ma ni na ba kaina ba, ba dabara ta bace ta bani, ba hikima na bane ya bani, Allah ne ya bani. Dan haka Allah nan da yake in bayar zai bani, in na bayar din zai sake bani wanda ya fishi. Amma idan shedan ya shiga zuciyar mutum duk bai san wannan ba, sai ya manta ma da Allah ne ya bashi, sai ya aje Allah ma a gefe ya mance da shi. Haka dan adam yake, ya manta ma wani hali yake a ciki, da kila da talaka ne, talaka talakan talakawa, bashi da komai, bashi mallakan komai, rana tsaka Allah cikin ikonsa da yardansa, da yardansa ya buɗa masa hanyar arziki ba zai dubi wannan ba, sai ya duba ya ga akwai wani wanda ya daɗe yana neman arzikin bai samu ba, ya ma karanta ilimin tattali bai samu ba, amma duk ba zai dubi wannan ba. Abin da ke dubawa yanzu eh ya rasa wannan dukiyar ba zai sake samun wata dukiya ba, kaga wannan duka rudin shedan ne. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra, shedan yana tsoratar da ku talauci lokacin da za ku ciyar da dukiya, alhali ba a taba samun wanda ya ciyar da dukiya ya talauce ba. Wallahi tallahi billahi ciyar da dukiya fi sabilillahi baya kawo talauci. Da nassin Al-Qur'ani da kuma nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya faɗa a cikin suratul Saba'i, in ban manta ba ina ganin kaman aya ta 39, inda Allah ke cewa qul inna rabbi yabsutu rizqa arma
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
الله فكر الخير آرما الله يقول كشي كشي إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء min ibadihi wa yaqdiru la, kace ubangiji na yana shimfida arziki ga wanda yake so daga cikin bayansa. In ga dama sai ya shimfida maka dukiya, sai ya buda maka hanya, kana dan karamin yaro baka da shekaru da yawa, shekarunka kadan amma ga kudi ko ta ina da ina, kai ne da kudi a gori kaza, kai ne da filaye kaza, kai ne da account kaza, kai ne da kaza da kaza da kaza, tankoki daban-daban na arziki Allah ya hore maka. Sai ka samu akwai wani baba dattijo wanda baban nan ya yi jika da kai, ya riga ka neman kuɗi, dukkan wasu hanyoyi na tara kuɗi ya bi, ya yi aikin gwamnati, ya bari ya dawo kasuwanci, ya yi noma, ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, da neman me? Da neman arziki. Amma sai ga har yanzu Allah bai bashi ba. Kai kuma dan yaro karami kwanan nan ka taso, shekaranka kwata-kwata kila baka fita shekara 20 ba, ko 21 ko 22 ko da 5 ko 30, sai ga Allah ya baka dukiya mai yawa. In ba Allah ba wake wannan, sai ga shi babanka, Allahu akbar, babanka ma da ya haife ka sai ga bai samu ba, sai ga babanka kamar shine ke maka fadanci. Ka ga in mutum ya kudi har babansa fa yake masa fadanci, haka ne ko ba haka ba? Idan babansa ya san cewa akwai naira, wai yaro da gari abokin tafiya manya ko, sai ya ga baba na jawo ka kusa, ba a rena maganarka, ba a canza ta, ba a ture ta, ba a kinta. In ka ce nan sak, to nan za a yi. Amma in baka da kuɗi fa, in ka ce nan sak, sai a ce maka sam. Ko ba haka bane? In ka ce nan sak, sai a ce maka sam, baka da kokobo kai waye? Talaka. To Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda yake so, wa ya qadiru la, Allah kuma yakan iya kuntatawa wanda yake so. In Allah ya ga dama sai ya shimfiɗa maka, in Allah ya ga dama kuma sai ya kuntata maka. Ka nema ka nema ka nema ka kasa samu. Dukkan wani gurin da ka sani ake leburanci ka bi, ina ka yi kasuwancin mota, ina ka dawo kasuwancin yadi, ina ka dawo gwangwan, ina ka dawo jari bola, ina ka dawo sayar da atarhu, ina ka koma siyasa ka ta ƙarya a rediyo, ina nawa za mu fahimta ko? Saboda arzikin nawaye ne. Sai kuma duk ka je ka yi ƙarya da surutu, ka gama cika guri da ƙarya don ka samu dukiya, kuma babu abin da ka samu. Saboda a gwada maka arzikin nawa yake bayarwa, Allah ne. In ka ga mutum bai samu ba, wallahi kar ka rena masa. Kaka ce to wani shikan bashi da zuciya ne, wani bashi da zuciyar nema, wallahi tallahi wani ya nema ya nema ya nema bai samu ba. Don in Allah ya toshe maka kofar samu, wallahi duk inda ka taba ba za ka yi nasara ba. Wai Bahaushe yace idan farauta ta kika, to kunkuru ma sai ya tsere maka. Kunkuru, kunkuru sai ya tsere maka. To kaga kunkuru ya tsere maka, ai abu lamari ya lalace. To ina kuma zaka kamo zo mu? Kunkuru ma ya tsere maka. To haka da madan arziki yake. Ka tabo nan, ina ka tabo nan, ina ka tabo nan, ina wallahi duk inda ka taba su ya wargaje. Saboda abun nan Allah ne. Dan Allah gwada maka abun Allah ne yake bayarwa. Ba wai dabarar mutum bane, ba wai iyawansa bane, ba wai fasahansa bane, ba wai tattalinsa bane, Allah ne yake bayarwa. a wata ayar ma Allah ya ce wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un a suratul baqara Allah shike damkewa wanda yake so ma'ana yaqbidu Allah shike damkewa wanda yake so dukiya ya damke maka bai ga daman zaka samu ba saboda haka duk inda ka buga ba sa'a duk inda ka buga ina sa'annan wa yabsutu yana kuma shimfidawa wanda yake so in ya shimfida maka ko duk inda ka taba wallahi tafiya kawai zai duk inda ka taba sai kaga abun yayi albarka to haka abun yake saboda haka Allah shike bayar da arziki ba wai dabarar mutum ne take bashi ba karka yadda ka dinga dauka a zuciyarka dabarar ka ce take baka kamar yadda karu ne yayi baya son mu karanta ayan saboda kar mutum ya lokaci da aka ce masa wa bitari fi ma ataka Allahu daral akhirata ko ka nemi gidan lahira cikin abinda Allah ya baka na dukiya aka ce masa me kuma aka ce masa wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik kar ka manta da rabonka na duniya ko bi ma'ana ka more a cikin dukiyar ba hana ka baka more ko ba haka bane ka more a cikin dukiyar amma ka taimaka wa addinin Allah ka taimaka da dukiyar da Allah ya baka Allah ne ya baka dukiyar da ƙarshe me yace yace inna ma utituhu ala ilmin indi yace an bani dukiyar saboda ilimi na ne an bani dukiyar saboda ilimi na ne kuma in ka dawo a wannan zamanin ma da muke ciki akwai masu irin wannan aqidar yanzu akwai mai aqidar idan baka yi boko ba za ka yi kudi ba za ka yi kudi ba ko babu shi yasa yanzu idan ka dubi hanyoyin mu yau wace rana a wani dare dai yau ai ranar ta wuce ai rana asabar ya wuce yau daren me daren lahadi gobe ne lahadi ko jibi Allah ya kai mu me to Allah ya kai mu jibi kai sanma ko ka bi hanyar nan ka ce zaka je gwallaga zaka ga gosilo gosilo din me ake yi kai yara makaranta a wannan dolphin a wannan waye Maria wannan ko ba haka bane dukkan za su je me yasa suke kai ƴaƴan can ba saboda duniya bane me yasa ranan asabar da lahadi da ake islamiya ba magana irin wannan cinkoso akan hanya me yasa ba magana irin wannan gosilo din saboda kawai suna ganin ilimin addini ba za a samu kuɗi ba sai dai kawai za a dinga ce maka afakallah ko za a ce maka afakallah baka da kokobo saboda haka shi yasa suke so wanda zai je karatun boko sun sa aqida su sun yi imani da karatun boko ake samun kuɗi yanzu dan Allah mutum nawa ne suka karanta economics ba su da komai babu na'am kana ego to wannan bawa Allah ya ce akwai ma wani daya economics ya karanta tattalin arziki ko yana economizing din abubuwa ko ba haka bane dai a gwada maka arziki na waye ne na Allah ne wallahi Allah ne yake bayarwa wani gidan ma in ka je nema in ji alarman ne fai fada ba ni ba yace in ka je wani gidan ma neman aure sai a ce me kwadinka me ya karanta ka karanta medicine ne ko ka karanta abin nan agricultural science ko me ka karanta ko ka karanta abin da ya shafi linguistics ne wai dai abin da ake tambaya me sai ake maka wannan tambayar aji menene kwarin ka shin za a dan samu dan wani maiko ko kuma asalin gauta za ta ci idan ka ce ai wallahi ina da kwali kaza akan kaza na gama akan kaza na gama a jami'ar kaza da jami'ar kaza da jami'ar kaza ATBU na gama karatu ko a ABU ko a BUK ko a kaza alhamdulillah wallahi wance ta samu miji ahlan wa sahlan ko ba haka bane ta samu miji in ba shi ba sai ridiya kafa 1500 ko ba haka bane a wannan lokacin inda yar zata ce ba ta so to dan ubanki arziki ya zo miki har gida tun da ke matsiya ce ba kalar arziki ba kina son ki tafi da arziki ko amma inda wani ustaz zai sha ado ya ne so sa ka gemu ga komai yana zo kai da aswakin sa hannu a ina ganin idan aka cusa mai wani bakin ciki sai ya wargar da aswakin ma ya dawo babu aswaki a hannunsa saboda abin da za a cusa masa ba kudi. To wallahi mutane sun cusa wannan aqidar arar cewa karatun boko in ma shine ne sa ka samu dukiya, ba sa kuma wato yin la'akari da cewa wasu sun yi boko amma ba su samu duniya ba, suna shan bakar wahala. Wani na nan wawa, kar ku ce na yi zagi. Dolo, kar ku ce na yi zagi. Marawayo, kar ku ce na yi zagi. Lusari, kar ku ce na yi zagi. Mutumin ƙauye, kar ku ce na yi zagi. Amma sai ka samu wani dan boko da dan bel ɗinsa ya ɗaura, ya haɗa wata suit ɗinsa ya zo yana kwaram. Ya tsuke ko ba haka bane, ga dan wani suit ɗinsa ga abin nan amma yana alhaji dan Allah saka ba. Ina sa roƙonsa ko? Akwai lokacin da wani soja ban manta ba, yana sai ga wani babban mutum ne mai ɗan daraja, to yana da alaka da mutumin, sai ya sai masa hanya su gana. Wallahi da mutumin ya fito, idan ka ga wani irin tattaki da yake yi yana farawa, ka ga gashi dan boko ne, amma shi wannan din ma ba dan boko bane, amma sai gashi ya kuma yana ba shi respect, yana respecting ɗinsa. Kaga ina ilimin nasa na boko din? To kar mu ja abin yayi tsaye mu bar tafsirin ayan ko? Ko da ke dai a cikin tafsirin ayan yake. Ana ganewa? To saboda haka kar ka yarda ko da alamar wasa ka sanya a ranka cewa dukiya kai ne kake ba kanka da dabarar ka ko ilimin ka. Allah yake bayarwa. Ka duba ka gani wani ya fi ka ilimi, ya fi ka basira, ya fi ka fasaha, ya fi ka iya bude ido, ya fi ka iya murtiya, ya fi ka iya handama, amma Allah ya bar shi haka nan, haka nan yake bayi da komai talaka. To inda mutane kuna sa arziki a irin wannan mizanin, wallahi ba za a tambaye ku fi sabilillahi ku hana ba. Dan adam ina da mantuwa ne, ina da mantuwa, in aka bashi mai aka bashi arziki yana samu sai ya mance. Ga kissan nan da ta zo cikin Sahihul Bukhari, mutum uku daga cikin banu Isra'il da Allah ya jarrabe su da mai kora da kuturu da makaho. Ina ce da ba su da komai, kuturu bai da komai, ga kuturta ga talauci, kwai abin ya haɗu da yawa. Mai kora shi ma ga kora ga talauci, abin ya yi yawa. Makaho shi ma ga makanta ga talauci, da Allah ya jarrabce shi saboda ya san halin dan Adam. Dan Adam mai wuyan gane hali, dan Adam mai wuyan gane hali. Dan an yi ruwa yace an yi ruwa, dan ba a yi ruwa ba yace ba a yi ruwa ba, dan an yi rana yace an yi rana, dan wata ta fito yace wata ta fito, dan tauraro ya fito yace tauraro ya fito. Komai sai komai kai da dan Adam ba za ka iya masa ba. Dan Adam mai wuyan gane hali, wannan mutum ku duk talakawa ne, ga talauci ga ciwo. Allah ya turo mala'ika don a jarabce su. Mala'ika ya je wurin mai kora ko? Ya ce masa, me damuwarka? Kai yanzu a rayuwa me damuwarka ce? Shi damuwarsa yanzu ya samu lafiya. Wannan korar, me kora ne? Wasu kuraje ne a kai ko suna yin ruwa, suna yin haka ne ko? Suna wari. Ya ce, ni bukata ta kawai shi ne Allah ya tafiyar min da wannan ciwon kora ɗin in samu lafiya. In na samu lafiya kuwa? Ina so a ce kuma in samu fata mai kyau, in samu launi mai kyau. Mala'ika ya shafe shi cikin ikon Allah, sai me? Sai ya warke, ya zamanto gashi ya warke, gashi an bashi launi mai kyau. Sai mala'ika tambaye shi yace masa, to yanzu bawan Allah, a cikin dukiya me kake sha'awa, me ke burge ka? Sai yace, me yake so ma? Yace me? Yace raƙumi. Haka ne ko? Yace raƙumi ne yake so, a bashi shi dukiyar raƙuma yake so. Sai mala'ika ya ɗauki raƙuma mai ciki ya bashi, yace Allah ya sanya maka albarka a jikinta, ya tafi. Sai dai gurin kuturu, kuturu shi ma gashi nan, gashi ga yadda yake. Mala'ika ya ce, me damuwanka? Amma bai san mala'ika ba ne, ni ya ji a suran waye, a suran ɗan Adam. Me damuwarka? Ya ce, ni damuwata yanzu kawai shi ne Allah ya dawo min da yatsuna, mutane su daina ƙyamana, in zama kaza in zama kaza. Mala'ika ya shafe cikin ikon Allah, ya warke. Aka ce wace irin dukiya ke sha'awa? Yace yana sha'awan shanu, dukiyar shanu ko? Aka mala'ika ya dauki saniya mai ciki ya bashi, yace Allah ya sanya maka albarka a cikin ta. Mala'ika ya tafi. Ya je gurin makaho, yace makaho, me damuwarka? makaho yace damuwa ta ni kawai Allah ya tafiyar mini da wannan makantan in dinga ganin mutane abinda kawai nake so kenan in kamu wannan ni in amun wannan ni an gama mun komai mala'ika ya shafe cikin ikon Allah ya warke yace to wace irin nau'in dukiya kake sha'awa yace ni ina sha'awan abani wato dukiyar awaki nake sha'awa sai mala'ika ya dauko akuya mai ciki ya bashi yace Allah ya sanya maka albarka a cikin ta ana nan lokaci ya ja lokaci ya kai lokaci mai kora ya zam alhaji ya murmure ya ka san kudi fa akwai dadi yanzu ne in nan da ran samu dan wasu miliyoyi in ka hange ni fa ba za ka gane ni ba in kaga murmurewa ne kaga wani nama ya taru anan sai ka ce anya wannan mangune kuwa in ce maka eh shine ni'ima ni'ima aka samu an gane ko to lokacin san samu ni'ima shi wancan ya zama alhaji wancan ma ya zama alhaji wancan ma ya zama alhaji an zama honorable 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 an gane to can kar ku manta fa dama jarraba su za a yi da lokaci ya kai inda ya kai aka dade wannan ya zama babban mawadaci mai garke 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 na rakuma wannan kuma ya zama mai garke 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 na shanu wannan kuma ya zama mai garke 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 na awaki to sai mala'ikan ya sake dawowa ko san da aka tashi zuwa gurin su dan a jarrabe su dan a musu ishara ma sai mala'ikan ya fara zuwa gurin mai kora kafin ya je gurin mai kora sai ya dawo mai kora kun gani dan mala'ika Allah ya bashi damar kida sai ya dawo mai kora da ya dawo mai kora wato ya duk ana tuna masa yadda yake ne a da kafin in nan adam ya samu kudi ya samu wadata ya shiga daula ya kamanta da yana ma canza abokai ko ba haka bane yace wane yanzu ba ajina bane su wane ne ajina shi ya manta a tarihin gidansa kila babansa a talauci ya mutu kila babansa bai taba rike dubu 20 nasa ba amma yanzu shi kuma da Allah ya dago shi ya bashi dukiya daga nan kowa banza ne a idansa ba mai mutunci kowa matsiyaci ne shikenan wannan mala'ika ya zama mai kora sai ya zo gurin wanda yake mai kora da aka bashi lafiya aka bashi dukiya yace bawan Allah don Allah don girman Allah ka taimake ni ni matafiyi ne huzuri na ya yanke kuma ka gani miskini ne ba zan iya isa inda zan je wayo sai da taimakon Allah sa'annan kuma sai da taimakon ka don Allah don girman Allah ka taimaka mun saboda Allah nan wanda da kai mai kora ne ya baka lafiya ya baka launi mai kyau sa'annan kuma ya baka dukiya ya baka arziki a alhaji ba sai ya fara fada ba kai ri kai wa shi maka da ni mai qur'ani wani wani irin zai ni hankali ne kaza 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 ki fara fada aka da mawada zaka fike yi wa yake mawa kuma an ban dukiyar ne wannan dukiyar na gaje ta ne kakanu da iyaye na gaje ta ne kakanu da iyaye kudi ba kun yi makaryaci ko yake ya gaje ta ne kakanu da iyaye kaga duk kiyamanta abin da ya faru da shi a baya dai ya manta halinsa na baya sai mala'ika ya ce to shikenan in ƙarya kake to Allah ta'ala ya mai da kai da kake da sai ya kama hanya ya tafi yarsa sai aka je gurin waye ai fuskanci gurin kuturu wanda yake kuturu da aka bashi lafiya aka bashi dukiya kafin ya je gurin sai ya zama kuturu wai fa ana tuna wa kowa halinsa na da ne amma ina daƙiƙi ne ba zai gane ba ka san daƙiƙi ba ya fahimta ya je da halinsa akwai kuturta yace baban Allah don Allah dan girman Allah ne matafiyi ne kuma miskini ne guzuri na yanke yau ba zan iya isa inda zan je ba sai da taimakon Allah sa'annan da taimakon ka dan Allah ka taimaka mun saboda Allah da da kai kuturu ne ya baka lafiya ya raba ka da kuturta sa'annan ya baka dukiya ka taimake ni saboda wannan Allah ka bani wani abu a cikin dukiyar nan naka in samu in isa inda zan je kaga wancan na baya ba ya ƙaryata ba yace ya gada ne kakanu da iyaye har ma a cikin kalamata dinga cewa ni ma abubuwa sun mun yaba ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza haka ne halin masu kudi yayi in talaka je bukata me suke cewa wallahi babu kudi kuma gaskiya yanzu gashi yara na ma suna makaranta wasu suna dolphin wasu suna makaranta kaza kaza private a'a gashi gidana ma ina son in yi gyara guri kaza ya lalace kuma gashi ba kuɗi wata kuma ta yi nisa haka ne ko wancan din na farko mai koran haka yi wa wannan din bayani saboda haka yace ba zai bashi bai tafi wannan kuturin ma haka ne yana gaya masa haka sai yace wannan dukiyar na gada ne kakanu da iyaye saboda haka bazan iya taimakon ka ba yawwa bazan ni ma ina da damuwoyi da yawa a gabana ina da ajandodi da yawa a gabana yawwa ya hana shi sai ce to bawan Allah idan ƙarya kake da kai haka kake kace ba haka kake ba Allah mai da kai da kake da sai malafin wuce tafiyarsa sai ya tunfari waye sai ya tunfari wanda yake da makaho da ya je gurinsa kafin ya je gurinsa sai ya zama makaho kenan ya iso yana haka haka iya ta lalube baya ganin hanya ko ka gani abin tausayi ya kai abin tausayi anan gashi miskini gashi makaho ya iso gurin wannan wanda yake da makaho yace bawan Allah ka gani miskini ne ne kuma makaho ne amma gashi kuma ga irin halin da na fada ciki ga irin yanayin da na fada ciki ni matafiyi ne guzuri na yanke ba zan iya isa inda zan je ba sai da taimakon Allah sa Allah ko ya taimakon ka dan Allah ka taimaka min saboda Allah na da kai makaho ne ya tafiyar maka da makantanka ya kuma baka arziki Allahu akbar wannan bawan Allah sai yake tabbas da ni makaho ne kan komai lalacewa mutane akwai nagari komai tsiyacewa mutane akwai nagari sai yace tabbas da ni makaho ne Allah ya bada lafiya sa'annan da ni tukurun tukururu ne a talauci bani da komai Allah ya bani dukiya saboda haka bawan Allah ka shiga cikin awakin nan nawa ka ɗibi duk abin da zai ishe ka dan ma gaba idan ka kwasa ka tafi da su dukkan kwasa ka tafi ba zan ja in ja da kai ba ina faɗan wannan maganar sai mala'ikan yace ka bari dama an jarrabe ku ne wane ka bar dukiyanka dama jarraba ku aka yi an jarrabe ku sauran ƴan uwanka guda biyu sun faɗi kai kuma ka ci jarrabawa mai kora kwana biyu koranta ta dawo angon ta koma gidanta na tsamiya ga kora ga talauci da yana cin farfesu da dambun nama da shayi mai kauri da kaza da kaza yanzu kuma ya koma cin dumame wani lokaci ya samu dumame wani lokaci ma ba za a samu ba ai ya ga haza ko wai ya ga aya in ji yara haka ne ko shi ma wanda yake kuturu ya zama haka wanda yake makaho a da kuma shi kuma ya dore cikin arzikinsa ga yardan Allah ga kuma ci gaban arziki wayancan kuma ga fushin Allah ga karewan arziki ga dawowar ciwo me ya ja musu wannan wallahi rashin tana baya ne ɗan da ran tana Allah ne yake bayarwa Allah ne ya ba su suka taimaka yadda Allah yake su taimaka ai wannan ya shiga cikin wanda ake son a taimaka musu da Allah ya rufa musu asiri da Allah bai tona musu asiri ba to Allah madaukin sarki ya tsare mu daga ruwa Allah kuma ka tsare mu daga butulci bari mu fassara ayar Allah yake ash-shaytanu ya'idukumul faqara shaytan yana muku barazanan talauci yana tsoratar da ku talauci in kun ciye da dukiyanku fi sabilillah sa'annan wa ya'murukum bil fahsha yana umartan ku da al fahsha anan waye sani dan uwa tambaya nake yi waye san abin da ake nufi da al fahsha anan na mala al-bukhl barakallahu fik wa ahsana ilayk abinda ake nufi da al-fahsha anan ana nufin al-bukhl wa ya'murukum bil fahsha'i ai wa ya'murukum bil bukhli yana umartan ku da ruwa saboda al-fahsha takan daukan ma'anoni daban-daban amma karina da siyaki shine yake bayyana me take nufi a wani guri al-fahsha takan iya daukan ma'anan zina kamar arama inda Allah ya faɗa a suratul isra yace wala taqrabu zina
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
الله كما يساك فتاة يأمر تلو وادي شماد الفاحشة الله يأتي أتأتون الفاحشة
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
وأنما قلنا النبي لوط أن يكون متعا ننسى lokacin suka dace akan sai sai luwadi suka nace akan me akan luwadi yace yanzu za ku dinga zai kewa alfasha. Abin da yake nufi da alfasha a nan shine mai luwadi, siyakin ayan ne yake gwada cewa luwadi ake nufi. Sa'annan a wani gurin kuma akan ce alfasha ana nufin zunubai ko da ƙanana ko manya, yakan ɗaukar irin wannan. Kamar yadda Allah ya ce wallazina yajtanibuna
كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون.
To kaga Allah ya kawo alfasha ana a matsayin me? A matsayin zunubi. A matsayin zunubi. Ah? A matsayin me ne? Zunubi. A can an kawo shi a matsayin zina. A ɗayan aya an kawo shi a matsayin luwaɗi. A wannan ayar kuwa an kawo shi a matsayin menene? Zunubi, daga cikin zunubai. Amma a wannan aya kuma da muke karantawa na suratul baqara, alfahsha yana nufin rowa ne. Wa ya'murukum bil fahsha, Allah ya kuma yana umartan ku da alfahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Allah kuma na muku alƙawari, na muku talibin wata gafara ta musamman daga gurinsa. Kaji aka ce maghfiratan, sai abin ma ya zo na kira. An gane? Wata irin gafara Allah yake muku tattalinta minhu daga gare shi na zunubanku. Wa fadla, da kuma ƙari. Ma'anan fadla shine ƙari. Wai in kun ciyar da dukiyar, ciyar da dukiya din yakan jawo Allah ya tankarewa mutum kurakuransa. Sa'annan ciyar da dukiya din yakan jawo kuma Allah ya ƙarawa mutum dukiyarsa. Ma'anan wa fadla shine Allah zai ƙara maka dukiyar, ya ciyar maka da ita, ya sa dukiyar ta mai, shine ma'anan wa fadla. Wallahu wasi'un alim, Allah malalwaci ne wajen falalansa. Sa'annan kuma alim masani ne, ɗan kun ciyar ya san abin da kuka ciyar, kuma zai baku sakayya a kai. ‘Yan ma kun ki ciyarwa ɗin ya sani, babu abin da bai sani ba. Saboda haka ‘yan uwa mu dinga ciyar da dukiya fi sabilillah. Ciyarwa fi sabilillahi baya nakasa dukiya. Kamar yadda a wancan ayar da muka kawo misaltalu a kanta har muka tafi ma muka mance da ita, Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abin da kuka ciyar, kowane irin abu ne kuka ciyar da shi fi sabilillah, kuka taimaka da shi, Allah ya ce zai mai abin, zai wato Allah zai sa abin, zai sanya albarka a cikinsa. Allah zai mai da abin da ka ciyar, ninninka maka ma. Wa huwa khairur raziqin, a wancan ayan kenan. Allah shine mafi alkhairin masu azartawa. In Allah ya azarta ka, ka zama mai arziki. In Allah bai azarta ka ba, ba za ka taba zama mai arziki ba. To saboda haka karkawa addinin Allah ruwa, sa'annan karkawa bayin Allah ruwa, ka fitar da haƙƙin Allah, ka fitar da abinda Allah ya ce ka fitar, sa'annan kuma dukiyar da Allah ya baka ka yi alkhairai da shi. Bayan ka ci da abin da ke cikin dukiyar na wajibi na farilla na abin da ya shafi zakka, ka zamanto kuma kana ihsani, kana yin sadaƙoƙi na tadawwu'i. Wa man tadawwa'a khairan fa inna Allaha shakirun alim, ko wancan ayar ce, an gane ko? Saboda haka kar mu yarda mu zamanto marowata cikin dukiyoyinmu. Shaidan ya dinga saka mana a zukatanmu cewa wai ‘yan mun ciyar dukiyarmu za ta ƙare, ba za ta taɓa ƙarewa ba. Ga hadisi na Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, hadisi na sahihu Muslim, na sahihu Bukhari, yace babu wani wuni, babu wani wuni da za a waye gari face mala’iku guda biyu sun sauko daga sama. Ɗayansu na cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda ke ciyar da dukiyarsa, Allah ka bai wa dukiyarsa, wato ka maye mai dukiyarsa, ka sa dukiyarsa ta ci gaba, ka sanya wa dukiyarsa albarka. Shine Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace wannan hadisin ya dace da wannan ayar, wato wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, yace hadisina Allahumma a'ti mumsikan khalafan ya dace da wannan aya. Duk da Imamul Qurtubi na cewa wannan addu'ar da mala'iku suke yi din, ɗaya na cewa Allahumma a'ti mumsikan munfiqan khalafan, ya Allah mai ciyar da dukiyarsa ka sa dukiyarsa ta mai, sai kuma na cewa Allahumma a'timum sikan talafat, ya Allah duk wanda ke rike dukiya ke hanawa ke yin ruwa, Allah ka tarwata dukiyarsa, ka kawo kasara da matsaloli da mushkiloli a cikin dukiyarsa. Imam al-Qurtubi ya ce wannan addu'a ta shafi wanda ya hana, wato ya hana ciyarwa na wajibi, ya ce amma har ma wanda ya hana ciyarwa na mustahabbi din, idan ruwan nasa ta kai ƙarshe, duk ya shiga cikin wannan addu'a za ta iya shafarsa. Kaga kenan, ashe duk lokacin da ka ciyar da dukiya, dukiyar gaba take yi. Ka daina ganin cewa dubu ɗari kake da shi sai ka cire dubu goma ka bayar, kaga dai a zahiri a ido kaga ai kuɗin sai ragu ne ko, da kana dubu ɗari ka bayar da dubu goma, saura nawa? Saura 90,000. To a haka kana ganin dukiyar ta ragu, to ba raguwa ta yi ba ƙaruwa ta yi, domin Allah zai ƙara mata albarka, sa'annan kuma Allah zai buɗo maka hanyar wani arzikin ta inda ma baka yi tsammani ba. Yamu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita, sa'annan Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba. Da ka ji tsoron Allah, ka tuna Allah, ka cire haƙƙin Allah, ka taimakawa addinin Allah, ka taimakawa bayin Allah, to sai Allah madaukakin sarki ya buɗo maka wata hanya ta alkhairi. Ga wannan dubu ɗari a cikin ta kashi da dubu goma ka bayar, sai Allah ya buɗo maka wata hanya ta wani gurin, sai ya ga miliyan goma sai shigo maka. Shi yasa yana daga cikin hasashe da aka yi, yana daga cikin abin da ke ciyar da arzikin ƙasar Saudi Arabia gaba. Na'am, yana daga cikin abin da ke ciyar da arzikin ƙasar Saudi Arabia gaba, suna yawan ciyarwa fi sabilillah. Shi yasa suke ta walwalansu. Wa'anda suka san ƙasar Saudiya ɗin suke ba mu labari. A baya suka ce a da can baya, ƙasar Saudiya idan ma aikin haji ya kusa, har Allah-Allah suke mutanen Najeriya za su je su ɗan san musu kuɗi, ba kuɗi. Amma yanzu kuma su waye suke zuwa kuɗai Saudi Arabia? Ba a Najeriya ba ne? Suke zuwa suke tsayuwa a layin sabil. Larabawa suna ta ciyarwa, kai kana gano kana kwasan gara ɓasa. An baka waina ko kuma an baka menene, shinkafa kaza, idan shinkafa akwai kaza kenan, wai ba larabe yake ce shinkafa kaza ko kuma shinkafa zarla? In ya fahimci kuɗinka ya ƙare, ce shinkafa kaza ko shinkafa zarla? Shinkafa zarla, kaga shinkafa ba nama kenan, wato a baka shinkafa zarla kenan. To amma can sukan ba da kazan ma, ai sukan ba da kyauta. Akwai masu bayarwa ko babu? Kyaututtuka daban-daban littafi wannan sai a ta baka. Wallahi inda alhazanmu suna ɗaukan isna, suna ɗaukan darasi, wallahi suna dawowa daga Saudiyya nan za su ci gaba ne kawai da alkhairi cikin dukiyar da Allah ya ba su. Saboda sun je sun gani, ai in ka ga mutumin kirki ya yi aikin kirki, ya kamata kai ma ka yi koyi da shi. Kamar yadda in ka ga mutumin banza ya yi aikin banza, ya yi halin banza, ka guje shi, kar ka yi koyi da shi. To duk mutumin da yake ciyar da dukiyansa, Allah baya taɓa taɓa da shi, shi ma ba zai rasa yadda zai yi ba. Ga hadisi Qudsi, Allah ya ce, ya kai ɗan Adam, anfiq alayka, ka ciyar kai ma zan ciyar da kai. Ka ciyar kai ma zan ciyar da kai, yanzu menene mafhumul mukhalafa? In baka ciyar ba, kai ma ba zan ciyar da kai ba. In baka ciyar ba, kai ma ba zan ciyar da kai ba. Shi yasa za ka ga duk mutumin da yake kamkame abin da ke hannunsa, to abin da ke hannunsa na dukiyar kullum baya-baya yake bayan gaba. Amma duk mutumin da aka san shi taimakon bayan Allah da taimakon addinin Allah, to kowane lokaci za ka ga dukiyarsa tana ci gaba. Ba sani ba ko lokacin da za mu iya karanta aya? Yau ba tambayoyi? To na gaskiya ba a aiko tambayoyi ba haka ne. To Allah ta'ala ya ba mu dace. Saboda haka mu ciyar da dukiya fi sabilillah. To tunda haka ne zan karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke gwada irin kulawan da Allah yake wa mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah. Wallahi Allah ba zai mance da shi ba. Hadisi ya tabbata a Sahihul Bukhari, hadisi ya tabbata a sahihu muslim cewa afwan hadisi a sahihu muslim manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya faɗa hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda wanda Imam Muslim ya ruwaito yace wata rana wani mutum na jeji wani guri ne wato wani jeji haka kawai sai ya ji wani sauti a cikin wani girgije girgije ne wani ruwa zai wuce amma sai ya ji sautin magana a cikin girgijen ga abin da ake faɗa a cikin girgijen ka shayar da gonan wane ka shayar da gonan wane ka shayar da gonan wane a cikin wannan girgijen fa to sai wannan bawan Allah din ya ga girgijen ya nufaci wani guri ya fuskanci wani guri girgijen can sai ga girgijen ya sauka a wata gona to mutumin sai ce sai ya ji ya yi binciken kukuf sai ya kama hanya ya je har inda wannan girgijen ruwan ya wato ya zub da ruwansa yana zuwa gurin sai ya samu wani ya samu wato asalin girgijen ya zub da ruwan a nan a cikin gonan wani bawan Allah a wata gona wato a wata ƙasa wadda ƙasar akwai duwatsu bakaki ƙasar inda ruwan ya sauka wata gona ce a cikin gona akwai duwatsu bakaki yan duwatsu haka sai ya sami wani bawan Allah a cikin wannan gona din ya samu ga dai ruwa ta shiga ta game ko ina da ina ga wani bawan Allah kuma yana tsaye a cikin wannan a cikin lambunsa wannan lambun da ruwan ya sauka wannan gonan da ruwan ya sauka yana ta jujuye ruwa kenan yana dan bubbuɗe hanyoyin ruwan ya shiga wurare ko da magirbinsa zan ce ko ai da magirbi ake abun nan yana bubbuɗe ruwa faqala lahu ya abdullah sai wannan wanda ya ji sautin magana a cikin girgije ana cewa shayar da gonan wane ka shayar da gonan wane sai ya tambayi wanda ya samu a tsaye a gonan da ruwan ya sauka yace masa ya bawan Allah masmuka me sunanka kuna gari nan me yasa yake tambayar sunansa yawa yana so yayi confirming ne ya tabbatar cewa eh lalle sunan da wannan din ya faɗa shine sunan da ya ji a cikin girgije din to amma shi ma mai jujuye ruwa din mai bubbuɗe hanyoyin ruwa din ya tambaye shi yace masa me yasa ka tambaye ni sunana yace ya bawan Allah ya Abdullah lima tasaluni an ismi ya kai bawan Allah me yasa kake tambaya na game da sunana فقال سيتي اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقه فلان لاسمك هذا دي تمبيشه تي مي يسا كيكي تمبايا نا game da sunana me kike san ka fa'idanta da shi da abin da yake sunana sai ce ai da baya ga masa sunan fa ya ce sunana wane sai ya tambaye shi kuma yace to me yasa ka tambayi sunana sai ya ce ai abin da yasa na tambayi sunan naka wannan girgijen da ruwan sai sauka a gonanka na bi sauti na cewa a shayar da gonan wane shayar da gonan wane kuma sunan da ka faɗa min sunan kan nan sunan naji ana kira a cikin girgijen sai ce to yanzu me za ka yi kenan cikin wannan gonar taka in tayi sai ce haka ne yanzu da gaske abinda ka ji kenan a cikin sautin girgijen nan ana cewa a shayar da gonana a shayar da gonana a shayar da gonana yace to abinda zan yi shine nan duba idan wato abinda da zai fito daga wannan gonar tawa na amfani zan yi sadaka da ɗayan ukun sa zan kuma ci ɗayan uku ni da iyalaina ɗayan uku kuma zan mai da shi zama iri a gonan to kuna gani a fahimtar ku menene yasa ake kiran sunan wannan mutumin a cikin girgije da ake gwada muku mutum yana cike da dukiyarsa kaga Allah na bashi kulawa Allah na la'akari da shi Allah na kuma karrama shi na kimanta shi har Allah ya sa ana cewa a shayar da gonansa a shayar da gonansa lokaci yayi mallam sai na ƙara hadisi daya akwai hadisi kuma da ya tabbata da yake tabbatar da cewa ciyar da dukiya fi sabilillahi baya tauye dukiya hadisi ne shi ma na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ina sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a bakin sa da baya ƙarya annabi yace ma naqafat sadaqatun min mali ma naqafat sadaqatun min mali sadaka ba ta tauye dukiya babu wata sadaka da ta tauye wani dukiya saboda haka in ka bayar da sadaka sadakar da ka bayar ba za ta tauye maka dukiyarka ba sai ta kara maka shi amma da yawa mutane kaman musu yi imani da wannan ayar kaman musu yi imani da wannan hadisi mu kullun abin da ake karanta musu da shedanin mutanen da shedanin aljanu shedanin sirri ya gaya masa a zuciyarsa shedanin dan adam na fili kuma ya zo ya same shi alhaji wallahi ka bi asilo haka alhaji sallauma bai dinga bayar da dukiyarsa yana taimakawa fizi wallahi yanzu ya zama kaza da kaza da kaza kuma ƙarya yake yi yace a gaskiya fa zan bi a sannu dan ba haka ba za ta bare min to yawa ku taimakawa addinin Allah ku taimakawa bayin Allah Allah ba zai toza ta aikin ku ba Allah kuma zai toza ta dukiyoyin ku ba amma in kun hada ciyarwan ma kun wa kanku in kun ciyar din ma kun taimakawa kanku ko kun ciyar ko ba ku ciyar ba talautin da Allah ya rubuta muku sai kun talauce ko kun ciyar ko ba ku ciyar ba talautin da Allah ya rubuta muku sai kun talauce ciyarwa ma ba zai talautar da ku ba sai dai ya kara muku ka je ka hana din ka rike ka hana Allah shi ma ya rike maka ya hana kwana biyu kai ma ka dawo kana bin bakin titi kana kwarau saboda haka mu taimakawa addinin Allah Allah ta'ala ya ba mu iko wajen taimakawa addinin sa kusan ana gwada mini wallahu wasi'un alim ai na karasa da su na karasa ai wallahu wasi'un alim Allah mai walwaci ne gurin faradan sa kuma alim masani ne mai yawan ilimi akwai bambanci tsakanin alim da alim wa'annan kuma ismani min asma'illahi ta'ala alwasi'u ko ina cikin sunan kan Allah ko baya ciki alalimu ina cikin sunan kan Allah ko baya ciki wannan wasi'u din sunan Allah ne alim ma sunan Allah ne Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuka ciyar Allah ya sani kuma Allah ba zai tozarta shi ba Allah zai saka muku akai in kun hana ma oho duk dai Allah ya sani to Allah ka ba mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya mana gafara Allah ya tara mu cikin aljanna aljannar firdaus gobe kiyama za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadan sa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana sai gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu in Allah ya sa malam ya kammala uzurin sa gobe to insha Allah tabaraka wa ta'ala dan wannan almajirin mai koyon alifin ba'u din zai sauka babban malami zai hawo minbari ya ci gaba da tafsirin alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik